Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Laraba 9 ga watan Nuwamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Matsalolin na'urorin tattara ƙuri'u na haifar da karuwar jita-jita da zarge-zargen makudin zaɓe sa'o'i kaɗan bayan da Amurka suka fitar rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a. Sabbin cututtukan coronavirus sun ƙaru a Gwanzu da sauran biranen ƙasar Sin. Iran ta tuhumi wasu 'yan jarida mata biyu da laifin farfaganda ga gwamnati.
To kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa shugaban EFCC a Najeriya ya mayar da martani dangane da hukuncin da wata babbar kotu a Abuja ta yanke, inda ta ce a kai shi gidan yari saboda ya ƙi bin umarninta.
Gaskiyar maganar mun duba mun ga cewa ita alkali ba su duba abubuwan na shari'a ba, da kyau kuma za mu ɗauka ƙara mun samu filing a cikin sashen
A jihar Kano Najeriya kuwa kungiyoyin da ke kare demokuraɗiyya sun buƙaci jami'an tsaro su faɗi inda aka kwana dangane da zargin kama wani shugaban jami'ar APC da aka yi da katinan zaɓe sama da 300 a kwanakin baya.
Kuskure ne a yi rukunsa kai narkashi da al'amari irin wannan domin idan ba a yi hukunci mai tsanani kamar yadda dokokin suka yi tanadi, idan kuma ba a yada wa duniya an ji irin hukuncin ba, yadda ake tunkarar zaben nan za ka ci gaba da samun abubuwa irin waɗannan.
Muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyina zai gabatar, to amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatar an tashi lafiya ga cikakkun labarin duniya. Matsalolin na'urorin tattara ƙuri'u na haifar da ƙaruwar jita-jita da zarge-zargen makudin zaɓe ko kuma rashin gaskiya sa'o'i kaɗan bayan da Amurka suka fitar rumfunan zaɓe domin kaɗa ƙuri'a a zaɓen tsakiyar wa'adi na ƙasar. Jami'an zaɓe a gundumar Maricopa da ke jihar Arizona da kuma gundumar Mercer da ke New Jersey sun faɗa jiya Talata cewa wasu na'urorin na fuskantar matsalar karanto ƙuri'u. Muna ƙoƙarin gyara wannan matsalar, in ji shugaban hukumar kula da gundumar Maricopa Bill Gates a wani faifan bidiyo da aka buga a shafukan sada zumunta, inda ya ƙara da cewa lamarin ya shafi kusan kashi 20 cikin 100 na wuraren jefa ƙuri'a na gundumar. Muna kuma da ma'aikaci a wurin, in ji shi. Yana gaya wa masu jefa ƙuri'a cewa za su iya sanya ƙuri'unsu a cikin akwati mai tsaro wanda aka gina a cikin kowace na'ura, kuma za a kirga ƙuri'un daga baya. Jami'an gundumar Mercer sun buga irin wannan sanarwa a shafin Facebook na gundumar. Sabbin cututtukan coronavirus sun ƙaru a Gwanzu da sauran biranen ƙasar Sin a cikin bayanan da hukumomi suka fitar a jiya Talata, inda ƙasar da ta zama cibiyar ƙera masana'antu ta duniya ta zama sabuwar cibiyar COVID-19 ta ƙasar Sin, lamarin da ya zama zakaran gwajin dafi ga ƙasar a yunkurin gujewa irin kullen da Shanghai ta yi. Sabbin cututtukan da ke yaduwa a cikin gida sun haura zuwa 7,475 a ranar 7 ga watan Nuwamba a faɗin ƙasar baki ɗaya, a cewar hukumar lafiya ta ƙasar Sin. Adadin da ya shige na kwana guda baya da 5,496, kuma mafi girma tun daga ranar 1 ga watan Mayu, Gwanzu ke da kusan kashi 3 na sabbin cututtukan. Ƙarin bai yi yawa ba idan aka kwatanta da ma'aunin ƙasashen duniya, sai dai yana da yawa a ma'aunin ƙasar China, inda ake magance cutar da sauri da zarar ta bayyana a ƙarƙashin tsarinta na kawar da annobar COVID baki ɗaya. Biranen masu mahimmancin tattalin arziki, ciki har da babban birnin Beijing, suna buƙatar ƙarin gwajin PCR ga mazauna da kuma kulle unguwanni har ma da gundumomi a wasu lokuta. Sake ɓullar cutar zai zama zakaran gwajin dafi ga China a ƙoƙarinta na daƙile yaɗuwar cutar, kuma hakan na iya kashe gwiwar fatar masu zuba jari na ganin cewa kasar ta biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya za ta sassauta takunkumi nan ba da jimawa ba. A jiya Talata, Iran ta tuhumi wasu ƴan jarida mata biyu da laifin farfaganda ga gwamnati sabili da rahotannin da suka yi kan zanga-zangar gamagari da aka gudanar. Ma'aikatar shari'a ta sanar da cewa an tsare ƴan jaridar Nulufar Hamidi da Ilahi Muhammadi a gidan yari saboda yi wa gwamnati ƙarfi da kuma kulla makarƙashiya ga tsaron ƙasa. Ana tsare da dukkan matan fiye da wata guda. Zanga-zangar adawa da gwamnati ta shiga mako na bakwai a Iran, inda aka gudanar da jerin gwano a duk faɗin ƙasar bayan mutuwar Mahsa Amini a watan Satumba, wanda aka kama da laifin keta tsauraran ka'idojin sanya tufafi ga mata. An kama Hamidi, wacce ke aiki a jaridar Sharq mai ra'ayin sauyi a ranar 20 ga Satumba, bayan ta ziyarci asibitin da aka kai Amini. Ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya, inda shugaban hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC a Najeriya ya ce hukumarsa za ta ɗaukaka ƙara a bisa hukuncin da wata babbar kotun tarayya da ke zama a birnin Abuja ta yanke, inda ta bada umarnin a tura shi zuwa gidan gyara hali na Kuje bisa laifin rashin yin biyayya ga hukuncin da kotun ta yanke a baya, wacce ta nemi a mayarwa da wani mutum wasu kudade da motarsa kirar Range Rover a shekarun baya. Sai dai a wata hira da yi da tawayar tarho da wakilin muryar Amurka Halima Abdulrauf, shugaban hukumar ta AFCC Abdulrashid Bawa ya ce ba shine shugaban hukumar ba a lokacin da kotun ta bada wancan umarni a shekarar 2018 kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da suka yi.
Gaskiyar magana mun duba mun ga cewa ita alkali ba su duba abubuwan na shari'a ba da kyau, kuma za mu ɗauka ƙara mun ga mai filin da ake cikin ƙasa cikin wannan, saboda lokacin da wannan abin ya faru November 2018 ne ana ciyama ko ba haka ba, da suka yi filin wannan abin da suke kira na rashin wa kotu ladabi a February 2021 ba na ciyama, da kuma rashin wa kotu ladabi ai mutum ne zai to in from D48 da D49 din kamata ya ce an yi tabin ma tun individually wanda aka ce ya yi dai su ba na ma ciyama, amma lokacin da nan kowa ya san da cewa tun da na zo muna ta kokari mu ga cewa an bi tsari irin na kambin dokokin kasa, ba wani ciyama ko wani shugaba da law enforcement seminar wanda ya tuka zuwa kotu ma ya ba da shaida, ko last week ina Lagos na dai ga in ba da shaida a kotu. To kuma da su muka tsaya muka duba wannan abin muka gani muka ce to shi kenan, muka ba da approval cewa a saki wannan kotun a saki wannan mota, an kuma da ci wannan mota din tun 27 ga watan June 2022 kuma kuma an ga ake da su a kuma ƙarin mutum nasu zuwa consolidated revenue, kuma ƙarin mu samu da ma abubuwan da ake cima based on the records namu shine cima kuma an tabu an da to me ne lege a ciki kuma yanda muke magana cewa cin hacin ne da rashawa ke crying ta ta fara tun da shi wannan na fada din dole ne za su ci fada da kuma abin da muke cewa corruption fighting ba.
Na'am, lagari da cewa yawanci idan aka zartar da hukunci a kotu an ce a fara bin umarnin kotu kafin a dauka kara, shin akwai yiwuwar zaka fara bin umarnin kotu kafin a dauka kara?
An riga an dauka kara ai, to kuma ya an ka bada umarnin kotu ai kuma sai an zartar da wannan, to ya za a yi kenan tun an riga an dauka kara sai an sa an bi abin da kotu ba ta yi, kuma kamar yadda muka fahimci abin ai ana ba mutum ne a cikin judgment din fa'in da sunana ya
tafi. Na'am,
wani wuri ma a takaddun a ce abin ke amma wani wuri a ce ci da sauransu.
Shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa kenan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wani sabon rahoto ya nuna cewa ƙasar Ukraine na buƙatar ƙarin tsarin tsaron sararin sama daga ƙasashen yamma cikin gaggawa, wanda ya yi gargaɗin cewa Rasha za ta iya neman maimaita dabarun da ta yi amfani da su a Siriya wajen kai hare-hare a garuruwan Ukraine daga sama. Binciken da cibiyar sa ido kan harkokin tsaro ta Birtaniya ta yi ya ce a farkon mamayar a watan Fabrairu da Maris sararin samaniyar Ukraine ba shi da kariya sosai yayin da hare-haren da Rasha ta kai da farko suka lalata na'urorin kariyar a sararin saman Ukraine. Rahoton ya ce a cikin wannan lokacin jiragen saman yakin na Ukraine sun lalata jiragen Rasha, amma kuma sun yi hasarar rayuka sosai saboda kasancewar an fi karfin su nesa ta fuskar fasaha kuma an fi su yawa, inji rahoton. Sai dai bayan kwanaki da yawa Ukraine ta samu damar turawa da kuma kunna matakan kariya ta iska. Tun daga wannan lokaci sojojin Ukraine sun harbo jiragen yakin Rasha da dama, da jirage masu saukar ungulu, da wasu jiragen sama da makamai masu linzami, inji wani marubuci Justin Bronk. Gwamnatin Uganda ta ce za ta kawo ƙarshen shekarar makaranta tun da wuri saboda barkewar cutar Ebola da ta shafi dalibai 23, ciki har da yara 8 da suka mutu. Miliyoyin daliban Uganda da ke makarantun primary da secondary ne matakin zai shafa na kawo ƙarshen zangon karatu na makonni 2 da wuri saboda barkewar cutar Ebola. Karamar ministar ilimi Joyce Moriku Kadushu ce ta sanar da rufe makarantun jiya Talata. An samu bullar cutar Ebola a makarantu 5 da ke yankunan Kampala, Wakiso da Mubende, a cewar ma'aikatar ilimi.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa siyasar Kano, inda ƙungiyoyin da ke kare tsarin demokuraɗiyya da shugabanci na gari a Najeriya da jam'iyyun hamayya suka buƙaci rundunar 'yan sandan jihar ta Kano da ta sanar da jama'a halin da ake ciki game da wani ɗan jam'iyyar APC da 'yan sanda suka kama da katunan zaɓe fiye da 300 a yankin ƙaramar hukumar Gabasawa ta jihar Kanan. Daga Kanan ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana.
Kimanin makonni 3 da suka gabata ne ƴan sanda suka kama wani mai suna Malam Aminu Ali Shana da ke zaman shugaban jam'iyyar APC a mazabar Yautan Arewa a karamar hukumar Gabasawa ta nan jihar Kano, bisa samun sa da katunan zabe kunshe a cikin buhu har sama da 300. Ya zuwa yanzu dai babu wasu cikakkun bayanai daga ƴan sanda dangane da wannan batu, ko da yake tun lokacin da lamarin ya faru sun ce suna gudanar da bincike. Sai dai a nasu bangaren kungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari sun sha alwashin ci gaba da bibiyar wannan magana.
Mu tabbatar da cewa shi wanda ya wannan laifi an gurbanar da shi a gaban doka. Mu dai mun riga mun san cewa kamar yadda hukumar zabe ta fito da dokoki da kuma ake da dokoki daban-daban, kuskure ne a yi rikon sakainar kashi da al'amari irin wannan, domin idan ba a yi hukunci mai tsanani kamar yadda dokokin suka tanadi, idan kuma ba a yada wa duniya an ji irin hukuncin ba, so yadda ake tinkarar zaben nan za ka ci gaba da samun abubuwa irin waɗannan, domin 'yan siyasa na shiga loko da saƙo suna siye katunan mutane, suna musu roman baka wanda suke da gwamnati, suna amfani da cewa za a ba su tallafi ana karɓe katunan su. Hukumar 'yan sanda su fito su yi wa duniya bayanin ina aka kwana, ina za a tashi.
Kwamarat Kabiru Sa'idu Dakata kenan na gamayyar ƙungiyoyin fararen hula a Kano masu rajin demokuraɗiyya da shugabanci na gari, su ma dai ƙananan jam'iyyu da suke hamayya da jam'iyyar APC mai mulkin Kano sun bara akan wannan batu. Honorable Aminu Muhammad Adam da ke takarar majalisar wakilan Najeriya daga mazaɓar Gwale a inuwar jam'iyyar PRP na cewa,
muna kira da 'yan sanda, tunda su aikin 'yan sanda da mun gurfanar wani, tunda sun kama wannan mutumin a tabbatar da an gurfanar da shi a yi masa hukunci na baya ba za su yi ba. Hukumar zaɓe an tabbatar akwai mutum ƙwara'a sama da miliyan 1 wanda an gama ta a hukumar zaɓe, mutane ba su je sun karɓa ba, kuma da mun ana bi ƙauyuka ana karɓe ƙuri'un mutane. Dan haka kuma to shi zan muke kira da hukumar zaɓe a tabbatar da a samu sahihin zaɓe ingantacce karɓaɓɓe a idan duniya.
Bayan kiran waya maras adadi ga kakakin da na 'yan sandan jihar Kano SP Haruna Abdullahi Kiyawa a yunkurin neman ƙarin bayani daga 'yan sanda akan wannan batu, ya zuwa lokacin hada wannan rahoto babu amsar saƙon da na aika ta wayarsa. Sai dai a cewar sakataren jam'iyyar APC ta jihar Kano Honorable Ibrahim Zakar Sarina, 'yan sandan sun miƙa batun ga kotu, illa kawai ba a kai ga fara shari'ar ba.
'Yan sanda sun je sun kamo wannan ciyaman namu, mun gaya musu cewa duk abin da suke tunani ba haka ba ne, kuma har sun kai shi ita mazabattansa sun yi tambayoyi sun yi binkice kuma daga nan suka tura su zuwa kotu. To bayan an tura su kotu ba abin da zamu shine sai dai kuma mu bi su kotu din a ƙara bayani cewa in gaskiya ne shar akai masa kotu ta tabbatar, in kuma a gaskiya ne cewa ko kamar yanda wasu suke ikirari da ba su san yanda magana take ba cewa a an samu wannan abubuwa a wajensa kuma ba tare da wani dalili ba, wannan kuma ai kotu ce za ta tabbatar da magana.
Ya zuwa yanzu dai ofishin Kano na hukumar zaben Najeriya INEC bai ce uffan ba dangane da wannan lamari. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Yanzu agogo anan Washington DC na cewa karfe 12 na dare ne da minti 15 shida na safe kenan da minti 15 a can Najeriya, Niger kamar da Chadi a Ghana kuma 5 da minti 15. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60, sai kuma a kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Borno ta ƙara tana zargin jam'iyyar APC mai mulki da yin barazana ga rayukan magoya bayanta. Halin ko'o da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke nunawa ga jam'iyyarsa ya ja hankalin masu fashin baki. Jama'a assalamu alaikum. Yayin da tuni aka soma yakin neman zabe domin tunkarar babban zaben Najeriya na watan Fabrairu mai zuwa, jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Borno ta sha alwashin kawo canji a jihar ta hanyar kokarin ganin ta karbe mulki daga jam'iyyar APC. To sai dai kuma jam'iyyar ta ce a yayin da take ci gaba da wannan fafutuka, jam'iyyar ta APC mai mulki ta soma barazana ga rayukan magoya bayanta, lamarin da ma ya sa ta aike da takardar koke ga hukumomin tsaro da dukkan masu ruwa da tsaki kan lamarin. Muhammad Jajeri shine dan takarar gwamna na jam'iyyar ta PDP a jihar Borno.
Muna so mu ga duniya cewa APC suna threatening din members din mu, suna faɗa cewa ko ta yaya za su ci zabe, ko za su kashe, ko za su binne, za su yi shi. Mun ga kuma haka din suna tsoratar da mutanen mu da suke yin mu. Borno da Nigerians kowa yana da right din yayi abin da ya ga dama. Shine siyasa, shine democracy. Duk gwamnati da bai yi abin da talakawa suke so ba sai za a iya a canza shi ko kuma su yi abin da suka ga dama, amma a ce in ba su ba ba za ta yiwu ba, haka ba demokradiyya ba ne. Mu 'yan Najeriya ne, mu ma 'yan Borno ne, muna da 'yanci mu fita mu nema, kuma an mutane suna son mu su ba mu goyon bayansu su zaɓe mu.
Shin akwai wasu matakai da kuka ɗauka ganin cewa kun ce a bainar jama'a kai muku wannan barazana?
To shi ne abin da muke yi yanzu. Mun rubuta leta ma Inspector General of Police, jami'an tsaro, mun rubuta ma DSS, mun rubuta ma Civil Defense, mun rubuta ma Office ɗin National Security Advisor da INEC, kuma wannan press release din shi ma don a faɗakarwa mutane a duniya su ji cewa mu law abiding citizens za mu yi abin da constitutional right din mu ya ce mu yi, kuma kada wani ya zo ya ce ba za mu iya yi ba.
Ine ne hatsarin wannan la'akari da cewa jihar Borno ta dade tana fama da matsaloli da suka shafi tsaro?
Hatsari ne babba. Wannan abu ne da bai kamata ba gwamnati da take kai ta faɗe shi. Bai jima ba har yanzu ma muna cikin ta, ba mu gama fita ba. A zo a ce za a yi irin wannan magana ba magana bane da yana sa mutane su zauna da lafiya, su nemi inda za su ci, za su ci, za su rayu.
To za a iya cewa wannan matsala ba za a kasa raba shi da cewa adawa ba ta tasiri a jihar ba, domin kamar jam'iyya ɗaya ce take mulki tun a baya.
Ba jam'iyya baya bace daga 99 zuwa yanzu PDP ta ci so biyu so uku akwai lokacin da ma bayan aka kafa gwamnatin bayan shekara hudu gwamnatin ya ci kotu ya zo ya bawa Baba Ahmed Jitta who was PDP gubernatorial candidate an zo mu muna ganin na Muhammad Goni 2011 mun ci muna da senatoci biyu cikin senatoci muna da House of Reps members muna da House of Assembly members Borno ma a 99 House of Assembly members yawanci so wannan matsayi arrangement ne ake yi na ganin cewa su nuna wa duniya cewa babu PDP a Borno PDP tana nan a Borno tun kafawan siyasa 99 har zuwa yanzu
to sai dai a martanin da ya mayar kan wannan korafi shugaban jam'iyyar APC mai mulki a jihar ta Borno Ali Bukar Dolare ya ce suna bin umarni ne na shugaban kasa Muhammadu Buhari
ni na fada wai su lokacin da nace ai president Buhari yayi magana yace duk wanda yana so ya sata akote yace an rabe shi wannan dokar Nigeria to mun kuma ni abin da na fada mutane suna surutu a duke su da sanda ko wannan bazan koma baya ba bazan janye magana na ba ni ina kan bakana duk wanda zai zo ya bata kuriya mu ya bata Borno za mu sa miki sanda kuma ba sanya haka ba danjen sanda eh busheshe din mai yawa wani yana da ita tunan da ya ci ba zai kama shi ba amma danjen kam zai kama shi ba abinda zai sa ni magana na in koma baya sun je sun yi press conference Abuja to in za su yi press conference Abuja in su indigenous Borno ne na gaske su zo su yi a Maiduguri akwai kowane paper a Borno me dalilin da za su je su yi Abuja inda su indigene kuma mulki na suna nema a Borno ne me sai kai su a can su je su yi mu muka rike mutanen mu mu muke mai da mutanen mu kautan su gwamna zulum ya gina gidaje da komi da komi ya ba su to wai a cikin zai zo har ma ya yi da har ma ya sai a kusa da wajen zulum ba ma zulum ba ko kusa da ni ba za su zo su ya ba to shi yasa ni abun haushi ina gani in mutum yake shi a Borno PDP ne ma ina jin haushin shi ne wannan masifan da muke ciki sanadiyan PDP ne masifan Borno gaba kida na Boko Haram sanadiyan PDP ne
bisa al'adar siyasar Najeriya dai kowane shugaba da ke kan karagar mulki kama daga shugaban kasa har ya zuwa gwamnoni sukan yi fadi tashin ganin jam'iyyar su ta sami nasara koda kuwa suna a wa'adin mulkin su na karshe ne domin tabbatar da ganin wani daga bangaren su ya gaje su tun a ranar 29 ga watan mayun shekara ta 2015 da aka rantsar da shugaba Muhammadu Buhari a wa'adin mulkin sa na farko ya faɗa karara cewa shi na kowa ne kuma shi ba na kowa bane da alama kuma waɗannan kalaman ne yanzu haka ke tambari a kunnuwa da zukatan wasu 'yan siyasa musamman na bangaren shugaban kasar da kuma jam'iyyarsa ta APC har wasu ke ganin da wuya ya bayar da gudunmuwa take bance ga janibin jam'iyyar tashi a yayin da yake karasa wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe domin maimaita taron dangi da aka yi wanda ya kai ga jam'iyyar ga nasara a zaɓukan shekara ta 2015 da 2019 masani lamurran siyasa na jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin biri yayi kama da mutum
amma su yin fassara ko kuma masu yin bayani akan halayen Buhari tun a da ba a taɓa nuna shi akan cewa yana damuwa da wannan abu da ba nashi bane da bai shafe shi ba duk da mutane su ne masa kallon kama ai baya son talaka ya sha wahala saboda haka yana damuwa da talaka shi yasa baya son mai kuɗi to amma mulkin sa ya nuna cewa shi da mai kuɗi da talaka ne duk baya da wata aniya a gare su baya son talaka yanda baya son mai kuɗi wataƙila za a iya yanke masa wannan hukuncin akan yanda aka ga ana cin zarafin talaka kuma ba a yi wani abu a kai a cikin gwamnatin nan da za a ce don a fitar da talaka daga wannan matsalar yunwa matsalar rashin tsaro matsalar tsada matsalar rayuwa ta zama abin da ta zama to sai a ce yanda ba a son mai kudi haka ake ganin matalakan shi ma ba san shi ake bai taba damuwa da kuma yana shi ya fada cewa ba shi da matsala da wannan zaben saka a lokacin da ya ga dama ya zama na kowa wata kila daban ne lokacin kuma da yake zama ba na kowa ba daban ne to amma dai a halayensa da kuma yanda zaben nan ya nuna saboda akwai jita-jita cewa baya bukatar Tinubu amma saboda wata kila ba zai iya fitowa ya sa baki ba saboda shi ba dan sa baki bane ya ma kyala wanda baya bukata ya karba to wanda zai kyala wanda baya bukata ya karba ba shi baya son shi yana shugaban kasa ya ce ba ruwansa duk da baya son shi ya je karba to akwai wani abu da zai taso da zai dame shi kuma da a cikin wannan tsarin ko yayi ko bai ba da zai damu da shi dama kana damuwa da wanda kake so ya zama saboda kana sanya kare maka kai abubuwan da kai da wato legacy ɗinka abinda ake cewa legacy wato kai wato darajar da ka bari a wurin a rike maka to idan wanda baka so ma yazo ya karba wanda kana tabbatarwa cewa ba zai kare maka wannan darajar ba ka yadda amma yi so baka damu da abin da zai biyo baya ba kenan wannan ina ganin shine hukuncin da zamu iya Buhari cewa bai fada mu da abin da yake biyo bayan abin da ya faru ba
anan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan tashin Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim Haruna Dauda Biyu da Nasiru Adamu El-Hikaya Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga tashin Hausa na muryar Amurka.
Tuka kun karkare shirin ga labarin duniya a takaice.
A takaicen matsalolin na'urorin tattara kuri'u na haifar da karuwar jita-jita da zarge-zargen makudin zaɓe ko kuma rashin gaskiya sa'o'i kaɗan bayan da Amurkawa suka fita rumfunan zaɓe domin kaɗa kuri'a a zaɓen tsakiyar wa'adi na ƙasar. Jami'an zaɓe a gundumar Maricopa da ke jihar Arizona da kuma gundumar Mercer da ke New Jersey sun faɗa jiya Talata cewa wasu na'urorin na fuskantar matsalar karanto kuri'u. Muna kokarin gyara wannan matsalar, in ji shugaban hukumar kula da gundumar Maricopa Bill Gates a wani faifan bidiyo da aka buga a shafukan sada zumunta inda ya kara da cewa lamarin ya shafi kusan kashi 20 cikin 30 na wuraren jefa kuri'a na gundumar. Sabbin cututtukan coronavirus sun karu a Ganzu da sauran biranen kasar a cikin bayanan da hukumomi suka fitar a jiya Talata. Inda kasar da ta zama cibiyar kiran masana'antu ta duniya ta zama sabuwar cibiyar COVID-19 ta kasar Sin lamarin da ya zama zakaran gwajin dafi ga kasar a yunkurin gujewa irin kullan da Shanghai ta yi sabbin cututtukan da ke yaduwa a cikin gida sun haura zuwa 7,475 a ranar 7 ga watan Nuwamba a fadin kasar baki daya daga karshe A jiya Talata Iran ta tuhumi wasu 'yan jarida mata biyu da laifin farfaganda ga gwamnati sabili da rahotannin da suka yi kan zanga-zangar gama gari da aka gudanar. Ma'aikatar shari'a ta sanar da cewa an tsare 'yan jaridar Nulufar Hamidi da Ilahi Muhammadi a gidan yari saboda yi wa gwamnati kazafi da kuma kulla maƙarƙashiya ga tsaron ƙasar.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. 7 kenan agogon Ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kada manta. A da lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za iya leka shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram domin samun labarai da dumudumin su. Idan aka biyo mu kuma shirin mu na hatsi za a ji halin da ake ciki dangane da sakamakon zaben rabin wa'adi da aka yi a nan Amurka. Yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa da kuma Jumbi Hamza da hada mana shirin. Sai injiniyan mu Carl Stalin ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hatsi idan Allah ya kai mu.